أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وطلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أشرند تقوز قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبودة نريه حدود ثلاثين دبوكي ونرانا تايدي دي دا بوكي قوات فبواري شكرا تدبو بيودة قوم الشاشدة ميلادية. يو درسي نبي الرزام تاشا أشكين كراتمنا مراك السعود أنا أصول الفقه أما ثبر إمام مالك رحمة الله عليه. ذا متشي ذو فترة بالفرع لا يراء وفي الأصول بينهم نزاع. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ذو فترة بالفرع لا يراء وفي الأصول بينهم نزاع.
ذو فترة بالفرع لا يراء وفي الأصول بينهم نزاع. ذو فترة ذو ونن ذو شيء دم أنا صاحب دقيقين دقيقين الأسماء الخمسة كو الأسماء الستة واتو ما أبوتن فترة الفترة أبن دقيقين في الفترة واتو ينكيوا واند أمبتن تيزو أشين أسلوب القرآن يني يا أهل الكتاب قد جاء أكم رسولنا على فترة من الرسل ياكو أهل الكتاب من زم يازومكو مرا أواتو لوكا چين ينكي وادقا النبج شيني أبن دي كسان چيز أكان من زم الله صلى الله عليه وسلم دا النبي إيسا قرني شدا وانا فترة شوني أكي چيما فترة وانا مثاليني نفترة باشيني معنا فترة أما أصلا معنا فترة كما عند صاحب الآيات البينات na usulul fiqh na maliki al-hululu yake cewa shine mutanen da suka kasance tsakanin annabawa guda biyu na farkon ba a aiko shi gare su ba kuma ba su riski na biyun ba an fahimta na farkon ba gare su aka aiko shi ba kuma ba su riski na biyun ba kamar kun ga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa mutanen da ba a aiko musu annabi Isa ba kamar larabawa kuma ba su riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sune ake cewa ahlul fatra wanda mazu wato ba su riski sakon wani annabi ba ballantana a ce hujja ta tabbata akan su kan wato aiko annabi da ake zuwa gare su to wannan su ake cewa wato ahlul fatra to nan sai ya kawo da uslubin mufradi zu fatratin ay sahibu fatra bil far'i la yura'u la yura'u daga ra'a ne da ra'a da rawa'a duk ma'anar su daya shine afza'a razani ban tsoro amma yana kinaya ne ga azaba wato la yu'adzabu bil far'i ba ai masa azaba saboda barin alfar ba din nan sababiya ce ai saboda barin reshi na hukuncin hukuncin shari'a kamar barin sallah barin zakka barin zina ba za a yi masa azaba saboda wannan ba wa fil usuli bainahum niza'u amma an yi masa azaba saboda barin al usul shine tauhidi to wannan bainahum niza'u akwai sabani tsakanin su suwaye su din na'am ahlul ilm aywa malamai don su ne masu sabanin su ne masu jayayya wato saboda haka wannan yana bada tunda ana magana taklifi ne ko
na'am
ana magana taklifi ne an ce al-hukmu babi wal-hukmu ma bihi yaji'u al-shar'u wa aslu kulli ma yadurru al-man'u hukunci shine abin da shari'a ta zo da shi to saboda haka to idan kafin zuwan shari'a ne fa waɗanda shari'a bata zo musu domin hukuncin su, to shi yasa sai ya kawo magana ahlul fatra, ya faɗa abinda akai ittifaqi, ya faɗa abinda akai sabani. Abaka abinda akai ittifaqi shine ba ai musu azaba saboda barin rassa na shari'a, amma wajen barin tauhidi ane musu azaba ko ba ai musu azaba, akwai sabani saboda ana ganin sanin tauhidi a cikin fitra yake. Dalilin da yasa a waɗanda suke cewa ba za a yi musu azaba ba hatta a cikin usul shine faɗin Allah jalla wa ala wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula, ba mu kasance masu yin azaba ga waɗansu ba har sai mun aiko manzo. To wannan kun ga a nafiyin azaba yayi mutlaqan sawa'un saboda barin wajibi, saboda barin usul asali na shari'a shine kamar tauhidi ko saboda barin furo. Waɗanda kuma suka ce ane musu azaba saboda akwai nusus da suka zo da suka ayyana waɗansu daga cikin ahlul fatra cewa ane musu azaba, daga ciki akwai Amr bin Luhay wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi yana jan kayan cikinsa a cikin wuta, saboda shine farkon wanda yayi as-sawa'ib as-sa'iba, wanda ya kawo musu wato dokokin shirka na cewa wannan raƙumar ba a cinta, wannan raƙumar ba a dora mata kaya, ya fito musu domin an ce ya je Sham, shine ma ya kawo musu gumaka, ya je Sham ya ga gumaka da ake bauta mai zo ya kawo musu, ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ganshi a cikin wuta. To kaga dan fatara ne, amma gashi nassi ya zo akan cewa yana cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a cikin wuta. Haka Abdullah ibn Zaid ibn Juda'an, ɗaya daga cikin kakannin Aisha, ya kasance mai yawan ciyar da mutane ne, mai kyauta, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abin zai amfani shi, ce zai amfani shi ba, domin bai taba cewa ba ko a rana daya rabbi ghfirli khati'ati yawmiddin, wato bai dade cewa akwai mutuwa ba. To sai suka ce waɗannan nassi ne ga su ahlul fatra ne, gashi suna cikin azaba, saboda haka sai suke cewa waɗanda suke cikin waɗanda suke cikin ku za a rufe mana waccan kofar, waɗanda suke a cikin fatra azaba za ta riske su. Na'am, mu karanta sharhi. Wato yana cewa ahlul fatrati ma'abuta fatra
la
yarawuna ba a razanar da su,
ayu azabuna
ma'anar a razanar da su ba a yi musu azaba saboda barin saboda dalilin barin su ga rassa na shari'a, ka barin kamar barin ayyuka na wajibai da kuma kutsa ma ayyukan haram waɗanda suke na aiki
li'adami taklifihim biha,
domin ba a kallafa su da su ba tunda an ce al-hukmu ma bihi yaji ushru, hukunci shine abin da shari'a ta zo da shi, tunda lokacin babu shari'a kun ga ba ai musu taklif ba, domin hukunci shine taklif ko al-hukmu ilzamu ma fihi al-kulfa.
Wa ahlul fatrati,
abinda ake nufi da ahlul fatra
hum man kanu baina rasulai,
sune wanda suka kasance tsakanin manzanni guda biyu, lam yursil al-awwal
lahum
ba aiko na farko ya zuwa gare su ba,
wala adraku sari
ko ba su riski na biyun ba,
kama
qala al-abbadi kamar yanda malam abbadi ya faɗa a cikin al-ayat al-bayyinat sharhin sa na jam'ul jawami,
wa
annahu ikhtalafa kuma an yi sabani, kuma ya bayyana cewa an yi sabani fi ta'dibihim a cikin yi musu azaba saboda barin abubuwa da suke su ne ka'idodi na addini,
ya'ni tauhid,
abinda ake nufi da ka'idodin shine at-tauhid.
Arabna hadha al-khilaf,
dalil asalin wannan sabani
hal yajibu at-tauhid
bi mujarrad al-aql, shin kadaita Allah yana wajaba da hankali da kawai hankali koda manzo bai zo maka ba, ya kamata kai amfani da hankalinka ka gane cewa Allah ɗaya ne, saboda haka in dai hankalinka bai nuna maka cewa Allah ɗaya bane har ka mutu baka amfani da hankalinka ba kan wannan, za a yi maka azaba, shine abin da waɗansu suke gani.
aw la budda min indiman naqli
ko kuma ba a hankali kadai ba zai sanya ka kai tauhidi ba sai idan wannan ya hadu da annaql shine zuwan annabawa
wa ta'dhibu ahli
al-fatrati bi tarki at-tauhid azabtar da wadanda suke ahli al-fatra saboda barin su ga tauhidi
i'tamadahu an-nawawi
abinda imam an-nawawi ya dogara da shi kenan wato shine kaulin sa
fi sharhi muslim
a cikin sharhin sahih muslim
da isbal an-nabi sallallahu alaihi wasallam
saboda fadin annabi bayar saboda labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar
annal ladina madu fil jahiliyya
cewa wadanda suka wuce a cikin jahiliya suna wuta
wa haka al-qarafi
haka nan ma abu idris al-ahmad ibn idris al-qarafi a cikin littafinsa sharhin talqihul fusul na usul
al-ijma'a ala ta'dib maut al-jahiliyya
yace an yi ijma'i akan azabtar da wadanda suka mutu a cikin jahiliya to wannan ijma'in kun ga mahallin nazar ne so da yawa malamai suna nakalin ijma'i kaga ba haka bane shi yasa yawanci indai zaka yi nakalin ijma'i irin wadanda yake ba a shakka akan nakalin ijma'in su irin su ibn al-munzir amma irin su imam an-nawawi hatta ibn abdul barma ana cewa da yawa daga cikin ijma'in da yake fada ba ingantacce bane saboda haka sai ana taka tsantsan wajen nakalin ijma'i sai ga malami ya ce an yi ijma'i a cikin matsala wanda yake akwai sabani na'am a cikin wuta wato azabtar da waɗanda suka mutu a cikin jahiliya finnari a cikin wuta da kuma aka saboda kafircin su to da kwada ba dan an kallafa su da wannan ba da ba za a yi musu azaba ba tunda azaba ana yin ta ne akan barin abin akan barin akan rashin yin abin da aka kallafa ma mutum wannan me wannan kun ga akwai nazar a cikin wannan shi ne wannan bawan Allah wanda ya taqiqi littafin ne yace laqad tatabba'tu sharh at-tanqih lil-Qarafi fi faslin aqadahu fi khitab al-kuffar wa lam ajid naqlahu al-ijma'a ala ta'dib ahli al-fatra shi yace ya duba bi ga maganar Qarafi a haka ba wa Sheikh rahimahullah tabi'a sahiba nashr al-bunud shi Sheikh Amin ya bi ne nashr al-bunud sharhin shi an-nazim a cikin sharhin sa dan shine yayin wannan naqlin fi naqlihi al-ijma'a 'ala al-qarafi fi al-mas'ala yayin da ya naqlin ijma'i daga qarafi a cikin mas'alar to da haka naqlin ma kaskiya babu tabbas maganar qarafi min al-sharih amma ba wai shi wannan sharih din na nashr al-wurud ba sharihin asalin nashr al-bunud shi wanda kun san nashr al-bunud shine sharhi na farko shine wanda shi mai mawakin yayi ma sharhi an-nazim shi Abdullah Shinqiti shi yayi nazim din Baraqi Saud sannan yayi masa sharhi Nashrul Bunud to sannan wanda muke karantawa Nashrul Wurud sharhin Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti
shi ne Nashrul Bunud
shi yayi naqli
shi kuskuren daga
wajen sa ne saboda haka aka yi tatabu'i akan sa shi ma Sheikh Al-Amin sai yayi naqli daga wajen sa
shi karafi an wanke
an wanke karafi an wanke karafi na'am al-ash'ira malaman da suke bin mazhabar Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari a wajen babin aqida sune waɗanda suke waɗanda Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ya bi mutakai a cikin rayuwarsa da dan mu'tazila ne ya bar mu'tazila ya saba musu akan rashin tabbatar da sifofin Allah ya tabbatar da sifofin Allah to amma su ma sifofin da ya tabbatar da su waɗanda suke hankali ya wajabta tabbatar da su ga Allah ya kuma tabbatar da as-sifatu sam'iyya sai yau dan su daga cikin sifatu sam'iyya din sai musu tawili saboda yana ganin zahirin su ba shine muradi ga Allah ba kamar sifar fuska sifar hannu sifar istiwa diye musu tawili wannan ita ce marhala ta biyu wanda akan ta mabiyan su din suke akai suke cewa al-ash'ira marhala ta karshe ita ce marhalar da ya bar wannan aqida ya koma aqidan salaf ya koma aqidan da Imam Ahmad yazo ya wato ya tabbatar da ita da shi da sauran malaman hadith suke akai na tabbatar da sifofin Allah a gabaki ɗayan su wanda alqur'ani da sunna ya kawo ba tare da karkatar da ma'anar su ba, ba tare da tawili ba, ba tare da tashbihi ba. Haka ya bayyana a cikin littafin sa al-ibanatul ya bayyana a cikin littafin sa al-ibana, haka zalika a cikin maqalatul islamiyyin, yayin da ya kawo aqidan salaf ashabul hadith sai ya ce wa bi kulli hadha aqul, ni ma akan wannan nake.
Wannan bai sa yanzu da yawa ake nakalin maganganun sa kuma.
Eh, sa nakalin maganganun sa na waccan marhala ne. Saboda manyan malamai a madhabar, manyan malaman suna dangane ai yawanci madhabar Ash'ari wanda ya tabbatar da ita su Al-Qadi Abubakar Al-Baqillani da su Al-Qadi Imam Al-Haramain Al-Juwayni wanda suka zo bayan sa ne, su suka tabbatar da su ne kamar suka shaharar da madhabar. To shi yasa din ba mu mamaki ya zama tukanci abinda suka shahara shine abinda yake na tafansa da maganganu, saboda yayi muhawara da ƴan Mu'tazila mai yawa wajen kare aqwal din ahlul hadith amma ta hanyar amfani da usul din falsafa. To a cikin waɗannan wannan lumbar halar da yayi, to ita suka dogara gare ta wajen natalin
akabasa ahlus sunnati wal jamaa.
Na'am,
akan danganta su da al-ashari'a da al-maturidiyya da sauransu. Saboda haka wannan aqidojin nan su ne ainihin abubuwan da aka gina mazhabar ahlus sunnati wal jamaa.
Wato in aka ce ahlus sunna wal jamaa, wato suna da ma'ana guda biyu. Akwai ma'anar cewar waɗanda suke ahlus sunna wal jama'a ba shi'a ba, waɗanda suke ba shi'a ba, in ana cewa ahlus sunna waɗanda suke ba shi'a ba. To amma ana cewa ahlus sunna wal jama'a da ma'ana khas shine abinda suka kasance akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban su suka kasance. To a nan wajen a babin al-qadar da kuma a babin sifat, to da ahlus da al-asha'ira da al-maturidiyya duk za su shiga ciki, saboda duk sun tabbatar da qaddara sabanin mu'tazila da in shi'a, sun tabbatar da jama'a da ingancin khilafancin al-a'immatul arba'a sabanin shi'a, haka zalika sun tabbatar da sifat sun tabbatar da Allah yana sifantuwa da sifofi sabani in mu'tazila da in shi'a. To amma aka zo wajen abinda wato jama'a sahabbai suka kasance da waɗanda suka zo daga bayan su daga cikin al'imma fuqaha al-amsar, to ahlus sunna wal jama'a sai zamanto akhassu daga cikin mu'tazila ai daga cikin al-asha'ira da maturidiyya sai su zamanto su ne a aqidan as-salaf ashabul hadith waɗanda su ake waɗansu su yawanci sukan ce musu hanabila, saboda imam ahmad shi ya shahara wannan mazhaba kuma almajiransa suka yada ta, shine kan cewar suna ta dukkan waɗannan usul din suna tare da su sai dai wajen sifat sun tabbatar da as-sifatu sam'iyya baki daya ba tare da tawili ba, ba tare da takyif ba, ba tare da tashbihi ba, ba tare da tahrif ba. Haka zalika wajen qaddara sun tabbatar da qaddara Allah, kuma sun tabbatar da fi'lul abd. Kaga su ku asha'ira a babin qaddara sun tabbatar da qaddara, amma wato sai suka ce bawa ba shi da fi'il nasa, sai dai yana da kasb al-kasbu, wanda ake zancen cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba su da haƙiƙa. Mimma yuqalu wala haqiqata tahtahu al-kasbu inda al-ash'ari wal-manene inda al-bahshami wa tufratan nabbani, abubuwa guda uku daga ciki suka sanya al-kasbu wajen al-imam al-ash'ari, wanda shi bai tabbatar da fi'lul abd ba sai ya tabbatar da kasbul abd, ku dan sayin da shi da Allah baffa ne. Wannan shine ana yin tafsil a wajen itlaqin ahlus sunna da wannan ma'anar. Ai shi din lokacin da yake itizal marhalan farko kenan, lokacin da yake akan aqidar mu'tazila, tunda shi jubai a haka akan ta rayu akan ta mutu. Daga baya ash'ari ya saba masa ya tabbatar da ya ci gaba da tabbatar da aqidar ahlus sunna amma ta fuskar ta hanyar dalilan almutakallimu, da ƙarshen rayuwarsa kuma ya koma aqidan ashabul hadith. Amma malaman ash'ariya ba su yadda da haka ba, su ba su yadda da cewa ya bar aqida ya koma aqidan ashabul hadith ba, amma littafansa ne suka tabbatar. Maqalatul Islamiyyin littafin sa ne sananne, ba wai ba su yadda da littafin ba, ba san tawilin da suke masa ba. Gaskiya Tabyinul Kadhib al-Muftari na Ibn Asakir ban karanta shi gabaki ɗaya ba, ina da shi amma ban karanta shi gabaki ɗaya, so ban san irin raddin da suke ba akan al-Ibana ba su yadda da ita ba, ko kuma za a ce ba su santa ba, amma al-Ibana littafin sa ne. To in ma Ibana sun yi inkarinta, amma maqalatul Islamiyyin kowa ya san littafin sa ne, kuma kowa yana nakali daga cikin sa, tunda a cikin wannan littafin ya kawo aqidojin dukkan tawa'ib da ake da su, hatta waɗanda ba musulmi ba, duk da yake ya fi tarkizi akan musulmi din. Kaga firqoqi, kaga magana iri-iri ma, in yazo ya rinka maka kashe-kashen ƴan Shi'a, kashe-kashen ƴan Shi'a iri-iri, wanda baka taɓa jinsu ba ma, duk ya san su, ya kiyaye su, ya san maganganun su. To a ciki shi ne kuma sai ya kawo, daga cikin waɗanda ya kawo maganganun su, ya kawo as-salaf ashabul wato maqalatu wato ahlul hadith ashabul hadith. Da a ƙarshe bayan ya kawo yake cewa bi kulli hadha aqul, ni ma akan wannan nake, wannan nassi sarihi ya akan wannan. To yace wa dhahabatil ash wa dhahabal ash'ira min ahli al-usul, al-ash'ira daga cikin malaman tauhidi da kuma ilimin, shine dai ilimin tauhidi, ya zuwa ga cewar ahlul fatra ba a yi musu azaba saboda dalilin alqur'ani akan wannan.
Wa adabu an jama'atin minhum
suka bada jawabi akan jama'a da azaba su ta tabbata, ya inganta cewa an yi musu azaba bi ajwi ba da wato jawabai kamar haka.
Minha,
daga cikin jawaban,
annahu yuhtamal an yakuna li amrin mukhtasin biha,
tayu an yi musu azaba ne saboda al'amari ne da yake banta da shi wanda aka yi ma azabar,
yaftali dhalika
da yake hukunta aka yi masa azabar.
Alimahullahu,
Allah ya san wannan.
Fa'alama bihi rasulahu
sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam, ya ba da kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan kamar abin da ya zo ne a cikin alqur'ani, daga nawa to kafircin wannan yaron wanda al-Khadiru alayhi salam ya kashe shi tare da cewa yaro ne amma ya kashe shi lokacin ai ba ya masa taklifi ba, amma saboda Allah ya sani cewa in ya rayu zai zama to kafiri, saboda sai aka kashe shi dan kada ya rayu ya zama to kafiri. To irin wannan wato kamar Allah ya musu hukunci da abin da ya sani ne, ba ya musu hukunci da abin da za su yi ba, da abin da suka yi ba kai.
Wannan
daga cikin jawaban,
anna dalika khasun liman baddala wa ghayyara,
cewa wannan ya kebanta ne da wanda ya canza ya musanya, da abinda ba za a yi masa uzuri da shi ba,
ka ibadati al-awsan,
kamar bautar gumaka. Daga ciki kuma cewa hadisan da suka inganta da wannan
akhbarul ahad,
ko la ba wato hadisi ne waɗanda suke ahad, kun san ahad ai ko, mun yi khabarul wahid jam'u wahid ko, na'am, wato ba mutawatir ba,
wal ayatu lati tanfi dalika,
ayoyi kuma da suke kora wannan azabar, qawati'u yankakuni, ai ba ka ce qawati'un ba ko malam salisu banu min as-saf siratu mafa'il sahiya muqaddama, to ita so wannan hadisin za a gabatar, to ga jawabi, sai ai jawabi akan waɗannan da cewa ai ahadi, ai hadisan su suka fi kebanta da hukunci, khas ne, wala ta'aruda, babu sabani tsakanin abin da yake am da khas. Wannan ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, wannan kuma an ce an yi musu azaba, saboda haka haka ne ba za a yi azaba ba sai mun aiko manzo, amma waɗannan su an yi musu azaba, so wannan ya zama to an kebance su banda waɗanda aka yi ma azaba din.
Na'am,
ko ne yana nan, shine shi ke cewa babu ta'arud tsakanin am da khas. Wanka ci kamar kai ne ka ce kowa yazo masallaci zan bashi, kowa yazo masallaci zan bashi naira 1000, a kowa yazo masallaci zan bashi naira 1000, sai ka samu wadansu su kuma sai ka samu wadansu daga cikin wadanda suka zo masallaci kace su kuma wadannan banda zo kuma wadannan su 2000 zan basu, wato kace kowa yazo masallaci zan bashi naira 1000 banda wadannan. Sai kuma ai jawabi akan jawabin da suka bayar, kun ga haka fa ake yi irin tafan usul din kana kan tafan alul kalam, a ce wa yujabu anil jawab, wa nuqisha al jawab wa yujabu anil munaqasha, haka zaka ji ana tai. Na'am, cewa da suka ce ai hadisan wanda suka yi nassi akan da azabtar da waɗansu mutane da aininsu daga cikin ahlul fatra, idan muka ce su ma hadisai ne khassa da suka ta kebance ayoyi da suke masu gamewa, domin zata in aka ce haka an yi aiki da su, to ai illar ayoyin kuma sai zama to kanci an watsar da su kenan, inda muka yi wannan tafsisin. Zan muku bayani, domin Allah madaukakin sarki yayi yabo ne, ya yabi kansa da cikar adalcinsa da adalci dai, cewa baya azabtar da wani da wani har sai yayi masa gargadi, ya yanke masa hanzari, wa yu'dharu ilayhi, ya yanke masa hanzari, dan haka da zai azabtar da mutum daya daga ahlul fatra kafin gargadi da yankewar hanzari, to hikimar adalcin da aka ce Allah ya yi sai zaman to babu ta wadda Allah ya yabi kansa da ita. Idan kuma abin da yake kebance nassi am yana hukunta bacin illar wannan nassin, to wannan shine a wajen malaman usul ake ce musu an-naqb, warwarewar illar hukunci, wa huwa min qawadihul qiyas, yana daga cikin abin da suke suka akan ingancin qiyasi, fi dalil, a cikin dalili, kamar yanda zai zo a cikin bayanin muallif, da yawa amma akan wannan matsalar sun tafi akan cewa cewa kebance illa kamar kebance nassi ne, saboda haka za a iya kebance illa kamar yadda za a iya kebance nassi, zan muku bayanin wannan. Dan haka an-naqd, warwarewar da ake da'awarsa,
alladhi huwa wujudul illa
shine wanda yake shine samuwar illa
ma'a faqdul hukmi
tare da rashin samun hukunci ba qadihi bane baya suka akan kiyasi
wa ala hada
dan haka
yumkin tafsisul ayat
za a iya kebance wadannan ayoyin da hadisai wadanda suke sanannu ba tare da suka ba a cikin abinda ayoyin suke nunawa akan abinda yake al-mukhassis bai fitar da shi ba abinda amma magana wadda take ita ce ta daidai akan wannan mas'alar cewa ita illa in kana man uta'athiriha idan wato hanawar tasirinta a cikin hukunci saboda rashin cika sharadi ne ko kuma saboda samuwar mani'i abinda yake hana wannan to wannan takhsis ne kebance illa ne ba bata hukunci bane ba bata illar bane fa kaunul ubuwa barka fanna wannan ina jin bari mu tsaya mu bayani akan wannan wato abinda suke fada shine cewar kun ga ayoyin da suka ce Allah ya ce baya azaba sai in ya aiko manzo hikimar shine tabbatar da adalcin Allah to idan aka samu wadansu an yi musu azaba kafin aiko manzo muka ce to ai wannan taksisi ake an ce banda su to amma in ka ware su tare da cewa illar dalilin hukuncin shi ma yana cikin su karuka kan cewa illar ba ita bace kenan don me illar cewa Allah baya aiko manzo ai baya azaba sai ya aiko manzo illar shine dan a yanke hanzari to waɗannan an yi musu azaba ba a yanke musu hanzari ba saboda ke ya zama to yankewar hanzari ba ita ce illar ba kenan in ku ba ita ce illar ba an nuna kan cewar za a iya samun hukunci ba tare da illa ba ko kuma za a iya samun illa amma ba a samu hukunci ba domin anan wajen gashi an sami illar shine cewar su kafin a yanke ba a yi musu hanzari ba amma ba a samu hukuncin ba gashi kuma an yi musu azaba to shine yake cewa wannan yana daga cikin abinda ake cewa a cikin kiyasi an-naqd wato shine ka tabbatar da samuwar illar hukunci amma ba a samu hukuncin ba ya nuna kan cewa ba shine illar hukuncin ba kenan da alal misali an ce illar hana shan giya shine maye ko to sai ka je ka samu wani abu mai sanya maye amma kuma an halatta shi to kaga ya zama to maye ba shine illar hukuncin ba tun daga shi ga mayen amma kuma ba a haramta shi ba to wannan shi ake ce ma an-naqb to shine irin abin da aka samu anan to shi malam yake cewa wato abin da yake shine daidai shine illa ta hukunci idan ya zama to ba ta yi aiki ba saboda rashin cika sharadi ko saboda samuwar wani abu da zai hana ta yi aiki to wannan ba rusa illar bane ba rusa kiyasin bane amma da a ce ita tsagwaron kanta ba ta yi aiki ba to shine za ta zamanto ba illa ba amma idan ta zamanto abinda ya hana ta yin aiki shine saboda rashin cikar sharadi ko saboda samuwar wani mani'i to wannan ba zai hana hukuncin ba to shine yanzu ga misalin zamu karanta akan wannan yace fakaunul ubuwati yanzu kamar kasancewar a wato sifar haihuwa uba yana daga cikin abin da yake hana kisasi ma'ana uba ba za a yi masa kisasi ba in ya kashe ɗansa saboda me saboda shi uba ne sifar kasancewarsa uba tana hana a yi kisasi ko mecece illar hana kisasi mecece illar hana kisasi ana mecece illar da ta hana a yi kisas kasancewarsa uba al'ubuwa
la ya'dahu fi illiyati al-qatl
al-amd al-unwan al-udwan
na'am al-qisas
baya bata suka akan illar kisa da aka yi da ganganci kuma aka yi shi bisa zalunci kan cewa ayi kisasi
li anna al-illata innama muni'a min ta'siliha wujudul mani
domin abinda ya hana illar tai tasiri wujudul mani samun mani wa huwa al-ubuwa shine wato sifar kasancewar su ba zo ka zauna nan mana zauna a cikin wato idan akai akwai abinda ake cewa al-qatl al-amd al-udwan abinda afwan akwai hukunci shine al-qisas ana yin kisasi idan aka samu kisan kai wanda aka yi shi al-amd da gangan wal udwan da shishigi ba dan ramawa ba al misali mutum ya dauki ya shishi da gangan ba bisa kuskure ba bisa shishigi ba bisa kisasi ba ba bisa rama an kashe masa da ba yaje ya kashe wani wannan zai sa shi ma a kashe shi ko wannan shine hukuncin shari'a to amma aka ce banda idan uba ne to yanzu dan an ce uba ya kashe ɗansa da gangan bisa kuma wato zalunci ba a kashe shi ba sai a ce wannan ya nuna cewa wato kisa na ganganci da zalunci ba shine illar kisasi ba dan saboda gashi a surar uba abin ba a yi kisasi ba ba za a faɗi haka ba saboda abin da ya hana a kashe uba ba wai dan yayi kisa al-amdul udwan bane a dan akwai mani'i shine ubuwa yana da sifar da ta sanya ba za a zartar da wannan hukuncin akan sa ba saboda kaga an yi taksisin illar wanda taksisin illar shine yasa akai taksisin hukuncin amma me yasa akai taksisin illar dan illar ba ta da ganewa ne ko ko dan an samu mani dan an samu mani abinda zai hana akwai mani shi ne abinda Allah ya sani yaran kafiri ai su ane musu hukuncin musulmi ne da nassan hadith cewa wato auladul muslimin da mushrikai dukkaninsu suna cikin aljanna na'am
kaman magana akan adalci kan wajen Allah
eh
yin kafe wannan hukunci
eh
zartar da wannan hukunci akan nasu
eh to shine ai wato wannan abu ne wanda yake ba za ka iya zartar da wato ba wai an ce babu adalcin bane akwai adalcin amma ba mu san wajihin adalcin ba saboda ilimin Allah wanda yake bai sanar da mu ba shi ne sai kawo misalin na khidr ilimin Allah wanda bai sanar da mu ba shine ya hukunta wannan al'amari da ƙarshe zan gaya muku abinda yake shine zabin waɗansu daga cikin malaman hadith akan wannan malaman hadith akan wannan na'am wa in kanat lam tu'athir duk da yake illar ba ta tasiri ba idan kuma ta zamanto illar ba ta tasiri ba ba tare da cewar sharadi ne aka rasa ba ba kuma saboda samuwar mani' ba to a lokacin nan shine za a samu abin da yake suka aka wannan illar da ake ce masa an-naqb wato abin da yake warware wato illar qiyasi fi kutubul usul a cikin kutubul littafan usulul fiqh bastuha karin bayani zai zo ga malam a cikin qawadi hal qiyas ورجح ابن كثير الحافظ ابن كثير يا رنجاير اشين تفسير سورة الحشر
ان تخصيص الا
شوى كيبنش الا
فتخصيص النفس
كما كيبنش نفسي ني
مطلقا
باتارة دواني قيدي باتارة شوى كو انسامي ko da wujudul ma ko da wujudu wato ko da faqdu shart ko da wujudu shart ko kuma intifa'u mani shi kawai in akai tafsisin illa kamar an yi tafsisin hukunci ne saboda fadin Allah ta'ala walaula an kataba Allahu alaihim al-jala'a da badan Allah ya riga ya hukunta wato korarsu da za a yi daga cikin kasar Madina ba la'azzabahum fid dunya da Allah ya azabtar da su a rayuwar duniya ila qawlihi dhalika bi annahum shaqullaha wa rasula dhalika bi annahum shaqullaha na'am fasarraha sai ya bayyana cewa cewar illar abinda ya faru ga banu nadir ga banu nadir shine sabawa su ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam
waqad fa'ala dhalika qayl banu nadir
to gashi kuma wanda babanun nadir ba su ma sun yi to su ne sa ba a kore su ba amma gashi ba a yi musu aljala'u ba an kore su ba to wanda ya faru ga banu nadir Allahu a'lam saboda wato kaga wannan Allah ya bayyana cewa abin da yasa ake musu wannan hukunci na aljala saboda sun yi sun saba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan illa ce sai ake tafsisin ta sai yau sai waɗanda yake to kaga wannan yana nuna kan cewa waɗanda su ba su saba ma Allah da manzansa akwai waɗanda suke su ma sun saba ma Allah da manzansa amma ko ba a yi musu al-ijla ba saboda haka wannan ya nuna kan cewa da aka yi taksisin illar su banin nadir da aka yi taksisin su da wannan ya nuna kan cewa ita kanta illar an yi taksisin ta ga su banin nadir din an yi taksisin ta akan banin nadir bari mu ga abin da shi sheikh zai ce qala muqayyiduhu me shi wannan sharhi afallahu anhu Allah ya yafe masa yace
annabi ya hab
abin da yake bayyana
anna adamul inzar huzur
cewa rashin yin gargadi uzuri ne
wa anna Allah yamtana haqqi
yamtahinuhum da kuma cewa Allah zai yi ma mutane jarabawa su ahal fatra zai musu jarabawa ranar alkiyama wanda duk ya bi Allah shine wanda dama da shine zai kasance ya gaskata manzanni da sun zo masa a duniya to sai Allah ya ji kansa wanda ya saba ma Allah shine wanda dama can zai kasance zai ƙaryata manzanni da sun zo masa a gidan duniya sai Allah ya masa azaba Allah ku shine ya fi sani domin wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jarabawa wannan shine zabin Ibn Kathir a cikin wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula akan ahlul fatra amma abu mamaki hadda auladul mushrikin ma ya tafi akai hadda auladul mushrikin amma as-sahih kan auladul mushrikin yan aljanna ne haka dalika ibnu abdul bar shi ma haka ya tafi saboda hadisan nan da suka zo waɗanda suka tabbatar da cewa za a yi jarabawa to waɗansu suna cewa ai lahira ba gidan jarabawa ba ce duniya ce gidan jarabawa saboda haka sai za a ce za a yi musu jarabawa to shi ma dai sai a kawo wannan magana cewa wannan am ne makhsus lahira ba gidan jarabawa ba ce ga gamagarin mutane amma banda ahlul fatra su a can za a yi musu jarabawar ta su
kuma ba a samu wanda zai masa bayani da fahimci musulunci shafi'an ba fahimta ko shi ma ya mutu shi ma yana cin wannan
shi ma yana ahlul fatra kwarai da gaske Ibn Taymiyyah ma ya faɗi wannan wanda da'awa bata da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam bata riske shi ba yana cikin wannan hukunci wanda suke a can kan duwatsu su rayuwarsu su gama ba san ma me ake ba to za wannan hukuncin za a ba su suna cikin ahlul fatra wannan hukunci yana wajen Allah na'am wallazi yaqdahu fihi wanda yake suka akan wannan kaulin yana cewa al-akhiratu daru jazaa'i lahira gidan sakamako ce ba gidan jarabawa bace
wal kitabu was sunna
al-qur'ani da sunna dalla sun nuna akan yin taklifi a cikin duniya fil jumla a jumlace kamar to sun nuna akan taklif a cikin lahira din fil jumla ka qaulihi ta'ala ta wafadin Allah ta'ala sala yastati'un wannan taklifi ne ranar da Allah zai yayi ga wato ga asaq sifa ce ta Allah kafa wa yud'auna ila sujud a kira su kan su sujada sala yastati'un ba za su iya ba to haga wannan taklifi ne jarabawa ce na'am al-uhuda wal-mawathiq kaman mutumin da Allah zai dauki alƙawari daga wajensa da ya ƙara daure shi da alƙawari Allah yas'aluhu ghayra ma ataahu kada ya roki Allah kada ya saki tambayar Allah in ba abinda Allah ya bashi ba wani abu sannan ya saki tambayar sa bayan nan wal ilmu inda Allah wanda zai ce aka shigar da shi daga farko-farkon aljanna ya ji kanshinsa eh ya gajiyar din ya ce a shigar da shi ba zai saki tambayar wani abu ba to kaga wannan ai taklif ne ko eh na'am to wannan wal ilmu inda Allah amma ilmi yana wajen Allah saboda haka matsala ce wanda take mai sabani sai dai mun san a cikin al-furu babu sabani akai sabanin akan al-usul ne na'am alaikum assalam
yana da ake cewa ranar da Allah zai yi ya canji ya shiga wuta
eh waɗannan hadisan ai duk su ne suke nuni akan al-ibtila
yaran ne gaba ɗaya ko kuma yaran ne
shirkai waɗansu suna cewa su ne ai yaran mushrikai ne yana daga cikin abin da suke kafa hujja da kan cewa wannan hukuncin hatta ga yaran mushrikai ne na'am
su yaran musulmi da musulmi
a'a ana ba ayyan mushrikai ne
na ba tare da shabbi ne da ban da zan yi la lokacin da ke shaka mu mun da su su ne har ka dinka wada ta kai su su ba amma wanda su ne zai ce bayani da ke
ji su ba su ne su ne duk suna daga daya daga cikin wannan wato mutumin da yake hujja bata zo masa bai na da uzuri a wajen Allah na'am to na'am yanzu an gama da muqaddima akan Allah da abubuwa da ya akan at-taklif akan taklifi yanzu ya shiga cikin al-khitabu at-taklifi wato hukunci al-hukmu at-taklifi al-hukmu at-taklifi hukuncin da shari'a ta zo da shi na kallafa ma wato na kallafa ma mukallafi Hussein kana da mushkilan ji kana ji ko anan ko nan za ka dawo ko nan ba ko nan ko wajen Salisu ko kuma matso Salisu matso nan sai ya shiga bismillah na'am akwai da baya ji shi ya san Hussein ne saboda yana da matsalar kunni na'am an yi musu jarabawa wato a gaskiya ban san ingancin hadisan ba amma yana ɗaya daga cikin waɗanda hujjan da waɗanda suke cewa su ma yaran mushrikai abinda za a yi musu kenan to amma akwai hadisai kuma da suka nuna kan cewar ƴaƴan mushrikai duk suna cikin aljanna a daren Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya ya ga Annabi Ibrahim da yara aka ce wannan ya zo a cikin riwayar kan cewa yara ne na musulmi da mushrikai yaran da iyayensu suka mutu yayin da suka mutu yara ne da suka mutu ba su kai balaga ba saboda ka sai itlaqi ge kai da shi da musulmi ba yaran da suka mutu ba su kai balaga ba ana ji haka ko ana ji okay to wannan dai gaskiya shine a cikin kitabul janaiz na sahihul bukhari fathul bari imam ibn hajar abin da ya rinjayar kenan yayi dogon bayani domin bukhari ya aqada babi akan wannan na manta unwanin babin nasa a cikin sahihul bukhari amma na san wannan da dadewa mu lokacin da muke karanta bukhari mun karanta wannan masalar a cikin fathul bari inda ibn hajar ya rinjayar da hadisan da suka zo akan cewar wato yaran da gabaki daya dukkan yara waɗanda basu balaga ba sawa'un na musulmi da na mushrikai suna cikin aljanna alaikum salam nan babu ma qila fi auladil mushrikin a cikin kitabul janaiz ya kawo hadisin ibn abbas su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an auladil mushrikin fa qala allah id khalaqahum a'lamu bima kanu amilin هذا حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين سيكم يكاو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجناسه أو يمجسانه كمثل البحينة بهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء sannan yazo da hadisin al-Isra hadisin ru'yar da ya gani sallallahu alaihi wasallam yaga yace fan talaqna hatta tahayna ila rawdatin khadra fiha shajaratun azima wa fi asliha shaykhun wa sibyan وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس كنغني فأولاد الناس يي إطلاق wannan shine kusan wannan shine ikhtiyarin Bukhari na kan cewa to kuma sai a ce to ya za'a da hadisan da Allahu alamu bima kanu amilin a ce wannan lokacin Allah bai sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya Allah ya sanar da shi na'am sauran minti biyu to shikenan sai mu break dan yi dan break sannan sai mu ci gaba Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Na'am.
Allahu mashallah wa sallam. Thumma al-khitab al-mu'tadi li-fi'li jazman fa ijabun lada lin-naqli wa ghayruhu an-nadb wa ma tarka talab jazman fa tahrimun lahu al-ithm intasab. Aula ma'al khususi aw ma la fa
aula ma'al khususi aw la fa idha
aula ma'al khususi aw la fa idha khilafal aula wa karahatan
khilafal aula sai kai mai da ita alqatu kamar da ita wasulu dan baitin ya mike
khilafal aula wa karahatan kuza bidaka wal ibahatul khitab
fihi istawa wal mubah a cikin waɗannan abiyatun sune abinda ake cema al hukmu taklifi yace thumma al khitab al muqtadi lil fi'li sannan wato umarni na Allah al muqtadi wanda yake hukuntawar lil fi'li ga aiki jazman da yankewa wato shine babu zabi dole ma'ana jazman bi ma'ana wujuban dole fa ijabun to wannan shine ake cewa al ijab shi al khitab din hukunci shine al ijab muta'alliqu hukuma ake ce masa wajib ladadhin naqli a wajen ma'abutan ruwayar ilimi wato a wajen malaman usul wa ghayruhu wannan sakwa wanda yake shi ma khitabun muqtadi lil fi'li yana hukunta ai aiki amma ba jazman ba shine ai ghairul jazim wanda babu yanke a cikin sa shine ghairuhu annadbu shine ake ce masa annadbu shine al khitab din shine annadbu hukuncin kenan muta'alliqin sa kuma a ce masa mandub wa matarka talab khitabun kuma da ya zamanto ya nemi a bar abu shine ai wa ma talab dinnan a wa matarka talab alfa'il na talab dinnan damir ne mustatir yarju ila alkhitab ay thumma alkhitab alladhi talaba tarka sannan huku nassi daga Allah da yake neman a bar abu jazman shi ma a yanke fa tahrimun wannan shine ake ce ma at-tahrim abinda aka haramta muta'alliqin sa kuma shi ake ce ma haramun lahu al-ithmu intasab laifi yana kafuwa akan yinsa laifi al-ithmu intasab yana ana nasabta shi ya zuwa ga wanda yayi shi aula ko kuma ba tare da al-jazmu ba ma al-khususi tare da kebance hani akan sa to aula ko kuma ya zamanto ba tare da jazma ba ma'al khususi tare da kebance wannan to karahatan huza sai ka koma can karshen babin wannan shine ka riki wannan a matsayin alkaraha aula ko kuma ba tare da khusus ba fa idha khilafal aula ka kiyaye cewa wannan shine khilafal aula wato idan aka hana abu in tare da khusu inda an aka hana abu ba tare da jazma ba amma kuma aka kebance wannan abin da hani to wannan sai a ce masa shine makruh wannan makruh ne in kuwa ba tare da khususin an kebance wannan bane kamar an yi umarni da yin abu ba umarni jazimi ba amma ba a zo a ce kada a yi wannan ba to kishi yasa kaga ya shiga cikin kamar an hana shi to kishi wannan khilaful aula ne kamar salatu kamar mutun ya bar salatu duha mutun ya bar salatu duha kaga ya bar abinda an yi umarni da shi ba umarni jazim ba to kaga ya shiga cikin barin umarni to wannan sai ya zamanto khilaful aula amma ba za a ce wanda bai salatu duha ya aikata makruh ba sai dai a ce ya aikata khilaful aula amma abinda aka yi umarni da abinda aka yi hani a kansa hani wanda yake ba jazim ba kuma aka kebance wannan abin to shine za a ce ma makruhi kamar yadda misalin sai zai zo wa karahatan khudha lidhaka ka riki alkaraha ga wancan na farkon wanda yake cewa aula ma alkhusus wal ibahatul khitabu ita ku al ibaha shine al khitabu wato zance na Allah da yazo fihi stawal fi'lu wal ijtinabu wanda a cikin sa aiki da barin aikin daidai ne shine ma'anan al mubah to da wannan abiyat din ya fassara mana al wato al ahkam al wato al hukm al taklifi na'am
asama al mu'allif fi hadhihi al abyat
malam a cikin wadannan baitoci ya kasa al-ahkam al-shari'a hukunce-hukunce na shari'a at-taklifiyya wanda ake taklifi da su ila sittati aqsam ya zuwa ga kashi guda shida
al-awwal
kashi na farko shine wanda hukuncin da ake ce masa al-wujub
huwa fi al-lugha
abinda ake nufi da al-wujub a cikin lugha al-suqut
wal-luzum
abinda ya fadi ya lazimta abinda wato ya fadi kuma ya lazimci wajen da ya fadi din ya daga cikin wannan fadin Allah ta'ala
fa
idha wajabat junubuha idan sassan jikin su suka fadi dabbobin da kuke yankawa zuwa karshen ayar da kuma fadin annab sallallahu alaihi wasallam
fa idha wajaba fala tarkiyanna bakiya
to idan ya fadi ya mutu kada wata mai kuka irin na kukan gero din nan ta yi
wa qawlu qais ibn al-khatim
da fadin qais ibn al-khatim aba adbanu awfin amiran nahahum an silmi hatta kana awwal wajibi banu awfin sun yi da'a ga wani wato sarki nasu nahahum an silmi da ya hana su su yi wato saranda su yi sulhun zaman lafiya hatta kana awwal wajibi hayya zaman to shine farkon wanda ya fadi ba wanda zai ce kada ku yi wato kada ku yi sulhu ba shi kuma ya koma baya yayi jarimi ne wannan hatta kana awwal wajibi ai awwal saqiti farkon wanda ya fadi ya mutu to me yasa aka ce masa alwajib aka ce masa aka yi amfani da wannan kalmar ta wujub saboda luzum lazimtar sa wato yana lazimtar mutum kamar yanda idan mutum ya fadi yake lazimtar kasa na'am a cikin istilahin malaman usul al muallif ya bada ta'rifin sa
bi anna al ijab
da cewa al ijab wajabta abu
huwa al ijab al mu'tadi
shine zancen Allah wanda yake hukunta yin aiki
ai ijaruhu
ai ma'ana yi ai wato kawo aikin da kuma yi zuwa da shi hukunci wanda yake jaziman yankakke wanda bari baya halatta tare da shi wato at-talab talab wato ma talaba hu shari' talaban jaziman abinda mai abinda mai kafa shari'a ya nema a yi shi yi nema wanda yake yankake kamar fadinsa ku tsayar da sallah ku ba da zakka wannan wajib ne saboda ya neme shi talaban jagan bai ce ku tsayar da sallah in kun sami iko ba ko in kun ga dama to wannan shine abin da yake nufi da fadinsa
summan kitabul mu'tadi min fi'li
jazman
jazman
fa ijab na'am hukunci na biyu an-nadbu wa lugha shine masdari ne na nadabahu lil amr ya zabura da shi ya neme shi ya kirawo shi kan ya aikata aiki idan ya kira shi zuwa ga aikata shi daga ci akwai fadin mawaki la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana wato ba sa tambayar dan uwansu yayin da ya kira su ya gayyato su kansu aikata wani abu akan wato anna'ibat musibu da suke saukowa idan ya kira su kansu zo su yi su kawo taimako la yas'aluna ala ma qala la fina ala ma qala burhana ba sa tambayar su me dalili in ka ce ku kawo taimako ba sai ya ce a ka zo ka tabbatar mana in kar ka zaman to ka ne mana wato ya nuna sun amince ma dan uwansu da kuma ya nuna kan cewa su wato masu isa matuƙa ne wajen kyauta ana cewa su ba sai sun ce a kawo mana hujja ba na'am ba ta tsoron walawala ba sun yadda ko walawalan ne ma a yi in dai an tambaya za su shi ne a yi kyautar tasu ta kai cewar ko walawala za a yi ba komai kamar wanda aka ce ya yi sadaka ɗinnan ne da daddare sai aka ce ai karuwa ka ba ma ya ce alhamdulillahi alal bagni aka ce kaje ka ba ma ya ce alhamdulillahi barawan na ba ma kaje ka ba ma wadace ya ce alhamdulillahi alal gani mai kyauta kenan ba ruwansa in dai ya bayar shi dai ya bayar Larabawa suna yabo da irin wannan hali. Na'am. To ash-shahi shine hina yandubuhum. Ma'anar yandubuhum ai da'ahum fi na'iba da kira su. Na'am.
Wa fil istilah.
Ashi istilahin malaman usul.
Arafa al-muallif.
Al-muallif ya bada ta'rifin sa. Da cewa shine al-khitabul muqtadi li ijad al-fi'l shine zance hukunci da a zancen da yake hukunta yin a wato a samar da aiki da zuwa da shi amma hukuntawa ba mai yanki ba yankakkiya ba saboda halaccin a bar shi da kuma rashin laifi yayin da aka yi a bar shi din wannan shine ma'anar fadin ma'anar qaulihi shine ma'anar fadin sa wa ghayruhu an-nadbu ay wa ghayrul jazim kenan shine an-nadbu na uku
at-tahrim
shine at-hukunci na uku shine at-tahrim
wa huwa fi al-lugha al-man
al-shin al-lugha shine al-man'u hani
ومن قوله تعالى
فإنها محرمة عليهم أن هنا سوء شقن ونن جدا ونن قري
وقوله
وحرام على قرية حننيني أكن وتع القرية
الآية
زواك رشان آية
وقول امرؤ القيس جاءت لتسرعني فقلت لها
قصدي إن امرؤ سرعي عليك حرام جالا لتسرعني تاجويا تاي توسو دن تكايدني تاقوى سكينا فقلت لها قصدي نتي كي كامي إن امرؤ نفا متني سرعي عليك حرام كي كادني حرام ني أكنك wato mamnu a cikin yana cikin muallaqat din sa yana cikin diwanin sa ba ya cikin ba na'am a cikin istilah malam ya bada ta'rifin sa
li'annahu al-khitab al-muqtadi li tark al-fi'l
shine al-khitab al-muqtadi li tark al-fi'l ko akwai wanda yana cewa al-khitab wanda yake nuna kan cewa waɗannan al-ahkamut taklifiyya daga Allah kawai suke zuwa, tunda shine za a yi khitab, al-khitab daga Allah ne ko manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ko da an yi bisa kiyasi ne, to ke a asalin sa zai koma zuwa ga khitab din Allah ne. Na'am. Iktiba an jazman, abin da ya nema a bar aiki wanda yake neman nan yanke.
Baya duzu ma'awar kitabun
fiye. Aikata aikin baya halatta tare da shi.
Wa ina ta kafafu akar.
Asima, idan kuma ya aikata shi zai yi laifi.
Wadalika kuwa ma'ana ƙaunar.
Wannan shi ne ma'anar faɗinsa.
Wa
matarka talab. Abinda kuma ya nemi a bar shi, ya nemi barinsa.
Jazman
a yanke, fa tahrimun lahul ithmun tasab. Shi ne at-tahrim. Al-ithm lahu al-ithm tasab, laifi yana wato nasabtuwa ya zuwa ga wanda yayi shi. Misalin sa,
wala
taqrabu az-zina, kada ku kusanci zina.
Wa qawluhu at-tarka,
fadin sa at-tarka
maf'ulun
muqaddam na talaba. Fi'lin shi ne talab, ai wa matarka talab, ai shi yasa yayi masa fataha. Dan maf'ulun bihi mansub.
Na'am.
Ar-rabi'u wal khamis, na hudu da na biyar.
Khilaful aula wal makruh,
khilaful aula da kuma al makruh.
Wal farqu bainahuma,
bambanci tsakanin su.
Alal qawli bihi,
a bisa cewar akwai bambanci din akan alal qawli bihi da kuma akan cewar akwai khilaful aula din bayan makruh.
Anna khilaful aula,
cewa shine cewa khilaful aula,
lam yajid fihi nassun khasun lillahi anhu,
babu nassi da yazo kebantacce da yake hani akan sa shi a ainin sa.
Wa innama warada al-amr bi dhikrihi,
abinda yazo shine umarni da kishiyar sa,
ala sabili
ta fuskar mustahabbanci, ta fuskar cewa mandubi ne.
Wal amr bi shay' najban,
abinda akai umarni da shi ta fuskar kwadaitarwa kuwa,
nahyun an jiddihi,
to hani ne ga kishiyar sa,
nahya khilaful aula,
amma hani wanda yake na khilaful aula, sabanin abinda yake shine yafi dacewa, shine ma'anar khilaful aula, sabanin abinda yake shine yafi dacewa.
Kal amri bi salati ad-duha,
kamar umarni da salatu ad-duha, wanda Abu Hurairah yake cewa amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath, bi sunhati ad-duha wa nawmi ala al-witr wa siyam thalathati ayami min kulli shahr. To
yalzimuhu an-nahyu an tarkiha,
to yana lazimtar hani gabarinta, tunda yace kai kaga yana kamar an ce, to amma kamar an ce kada ka ki, kada ka ki, wato kada ka barta, an hana ka barinta.
Na, wa huwa khilaf,
to amma barin nata sai ya zamanto khilaful aula,
ya annahu lam yunha an,
domin ba a hana akan darin salatul duha ba.
Wa innama umira bi dhikri,
an yi umarni ne da abin da yake kishiyarta.
Wa amma karahatu ala ha,
amma ita kuwa karaha a bisa wannan qaulin,
fa hiya ma warada fihi nasun musarih,
shine kamar shine abinda nassi yazo mai bayyana hani gabarin sa, amma hani wanda yake ba jazimi ba, abinda aka ayyana shi aka hana shi, amma ba hani wanda yake yankakke ba, to wannan shine ake ce ma makruhi. Kamar faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam,
idan dakala ahadukum al-masjid,
idan ɗayan ku ya shiga masallaci,
wala yajlis,
to kada ya zauna,
har
sai yayi sallah raka'a biyu. To kaga wannan an hana shi zama, dan haka mutum ya zauna a masallaci kafin ya yi raka'atul al-fajr makruhi ne, inda shi an hana shi akan kansa. An fahimta? Mutum ya ki yin tahiyatul masjid yayin da ya shiga masallaci makruhi ne. Amma mutum ya ki yin sallar duha, sallar walha, khilaful aula ne, a wajen wanda suka bambance tsakanin abubuwan guda biyu, wajen waɗansu kuma sun ce duk ɗaya ne makruhi ne, duk makruhi ne. Amma malikiya suna da wannan tafsir ɗin khilaful aula, yawanci suna amfani da shi wajen abubuwa da suka zo da ake dangantawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar asbab na istighfar dinsa, a ce wani abu khilaful aula ne, domin kada a wato saki baki akan cewa ya aikata makruhi salawatullahi wa salamu alaihi. Na'am.
Fardhu qabla salatihima makruhun.
To yin mutun ya zauna a masallaci kafin ya sallaci wadannan tahiyatul masjid makruhin makruhu ne.
Yurudun nahi sarihan.
Saboda zuwan hani a bayyane anhu akan sa bi khususihi a kebance an kebance hanin an ce hanin kada ka zauna har sai kai sallah raka'a biyu.
Wa shar ila al-husnayn al-madhkurayn.
Ya nuni ya zuwa ga wannan kaso guda biyu da aka ambata da fadin sa.
Aula ma'al khususi aula fa'ida.
Khilaf laula wa karahatan khudha. Aula ma'al khususi aula ma'idha. خلاف لولا وكراهة خذا لذاك فقوله ده هذا فدن سأولى الأول نفركو معناه أولى يكون
أولى يكون طلب الترك
حتما وتكوكما يزمنتو نيمن برن أيكن با حتما با أبني واندا أكا ينكي شبا أكا واتو أكا aka tabbatar da shi ba
jawazi fi'li ma'dalika nahy
saboda halaccin a aikata aikin tare da wannan hanin
wa qawluhu ma'al khusus
da yace kuma ma'al khusus aula
ya'ni
yana nufin cewa
anna talabat tan
cewa neman a bar aikin
idan kana ghayra jazimi
idan ba wato jazimi bane yankakke
falahu halatan
yana da hali biyu
al-aula
hali na farko
an yakuna bi dalilin sarihin
ya zamanto akwai dalili bayyananne
lillahi
a cikin hanin
khasun
wanda yake danta da shi shine ma'al khususi din
wasaniya
nabiyu
an yakuna lil amri bi dhihi
ya zamanto saboda umarni da kishiyarsa ne
la dalilin
la li dalilin khas ba saboda dalili kebantacce akan sa ba
wadhalika huwa ma'ana qawli
wannan shine ma'anar fadin sa
ma'al khususi aula
ma'al khususi aula ma'al khususi shine alhalatul ula aula alhalatul thaniya
fa idan lam yakun ma'al khususi
to idan ya zamanto ba tare da alkhusus ba tare da kebance umarnin akan sa bane hanin kai akan sa
fa huwa khilaful aula
to wannan shine khilaful aula
wadhalika huwa ma'ana qawl
wannan shine fadin sa shine ma'anar fadin sa
wa karahatan khudha
lidhaka ka biki al makruhu lidhaka ga wancan lidhaka shine wancan na farkon ma al khusus kenan. Na'am. Al qism al sadis kashi na shida
al ibahah
shine al ibahah
wa hiya al izn fi shay
shine izini akan yin abu
fi'lan wa tarkan
ko a aikata ko wajen aikatawa ko wajen barin aiki
wadalika huwa ma'ana qawli ma'ana
wannan shine ma'anar fadin malam
wal ibahatu al khitab
wal khitab wal khi wal ibahatu al khitab fihi istawa al fi'lu wal ijtinab ita al ibaha shine khitabun Allah wanda aiki da barin sa duk suka yi daidai
fa isharatu al qarib li khilaf al aula
isharatu al qarib li khilaf al aula isharar da yayi ga khilaf al aula ne ai fa idha فإذا إنن دي فدا وإشارة البعيد إشارة وچنكم من يسنجيا للكراهة جاء ابن دي مكروه أي لذاك إن دي تند إتشي إشارة البعيد أي كو
كما تقدم
كما يندي قباتا
والمراد بذي النقل
ابن دي كنفي ذي النقل
نقلة علماء
نقلة علماء الأصول ما سري واير ba su riwaya daga malaman usul to kun haddace kun kiyaye al-af'alul Qur'an akan ce musu biyar ne ko biyar ake ce musu al-wujub wal-nadbu wat-tahrim wal-karahatu wal-ibaha to shi ya mai da su shida domin karahar ya sa ta nau'i biyu akwai karaha da khilaful aula mun ga fahimta bambanci tsakanin karaha da khilaful aula fa zai mana bayanin bambancin da ya fahimta tsakanin al-makruh da khilaful aula.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Na ra janza
ina ga an karaha ta fi tsari kanin.
Na'am. Saboda me
kamar da aka bayyana zani aka dauki tahiyyatul masjid
eh
ita rashin yin karaha
saboda me
amma saboda kamar yadda ake gani a nan akwai nassi musamman khas cewa kada abata
kada abata eh
amma kamar salatu da ita salatu aula ita babu wannan nassi saboda kenan
ita ne to wannan nassi ne yasa ta zama ta khilaful aula tunda babu nassin wanne ne kenan nata ita khilaful aula na karaha haka yake ne akwai nassi da yayi hani akan ta bi khususiha yake yabance ta da hani hani amma ba jazimi ba to khilaful aula fa
ita khilaful aula barinta shine khilaful aula ita sallatu
eh me yasa
sauda
so rike wato rike misalin yana da kyau amma a gane ka'idar
saboda babu nassi wani makhsusi
eh sai mene to me aka samu in babu nassi akan ta
umarnin da aka akan ta
a kada ka ce mafhumul mukhalafa in ka ce mafhumul mukhalafa shafi'a wadan za su yi rigima da kai
assalamu alaikum
na'am alaikum salam
tunda an ce ba bawon nafsi sarihi da yace idan an batta an yi laifi shi ne yasa ta zama tarkwa aula ne ta zama khilafin aula
hayan ba ku faɗi ka'idar ba na'am
an yi umarni da ayyuka
da kishiyarta an yi umarni da kishi abinda in aka yi umar an yi umarni da ayi salatu duha saboda haka umarni da yinta hani ne ga kishiyarta
mana hani ne ga abatta
ga hani ne ga abatta shine
kuma umarni na nadab ne ba
eh umarni na nadab ne umarni ne mandubi akan yin aiki to sai ya zamanto rashin yin sa sai ya zamanto hani ne ga kishiyar wannan umarni sai ya zamanto khilaful aula shi ku almakru hani ne yazo akan wannan aiki sai ya zamanto makru kun ga amma abin nan malikiya sa da malikiya
sa to da shi ne da ki
wace
an ce umarni ne da aiki
ita salatu duha manduba ce to amma ana magana barinta wato an yi umarni da ita amma ba a yi hani ga rashin yinta ba kamar tahiyatul masjid an yi umarni da yinta idan dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlis yazo da wannan siga kaga an yi umarni da ita to sai kuma hani yazo akan barinta idan dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn to kaga sai ya zama to wannan makruhi ne amma ita salatu duha umarni akai da ita
saboda kaza mun kace nan tahiyatul masjid akar din salatu duha
eh kwarai da gaske a bisa wannan tahiyatul masjid tafi ta'kidi akan sibhatu duha shi yasa ina ga sibhatu duha tana daga cikin nawafil mutlaqa amma tahiyatul masjid wajen masu faɗi da zawatul asbab tana daga cikin zawatul asbab ko da ke malikiya ba su da zawatul asbab eh to wannan wajen malikiya ne gaskiya ban san a cikin furu'in sauran mazahib ba ya kamata to abin nan wa zai dubo mana wa za a bashi assignment din sati mai zuwa ya kawo mana abin da mai jam'ul jawami'i ya ce da Imam Suyuti a cikin Kaukabu Al-Kaukabu Sati nazumin jam'ul jawami'i wai zai dauki wannan zaki to wajen karatu mai zuwa sai ka kawo mana me suka faɗa akan karaha Shafi'iyya su ma suna da khilaful aula ko ba su da ita to wani ne kuma zai je ya nuno mana maganar Hanabila imma a cikin Rawdatut Talibin ko a cikin Al-Kaukabul Munir Sharh Al-Kaukabul Munir zaka dubo maganar Hanabila to ba zai budo mana na Hanafiya akan al-makruh ba zai dubo mana na al-Hanafiya Buhari rubuta suna wai zai na Shafi'iyya mala ya suna mala Muslim Masha Allah. Al-Qushayri. Bukhari zai rubuta ka to. Waye zai na Hanabila? Ya sunanka? Ibrahim Muhammad Thani. Ka rubuta Bukhari? Ibrahim Muhammad Thani. Waye zai na Hanafiya? Na'am. A to ku dubo Al-Qaduri. Ko kuma ku duro wannan ku duba ko Fathul Qadir ma na fikihun su Ibn al-Hammam shi ma yana kawo na'am
Muslim
na Shafi'iyya Ibrahim zai na Hanabila kai kuma zaka yi na Hanafiya ko Hassan na'am Hassan zai na Hanafiya alaikum salam
wannan hadisin
akan
da
yi
tilafin hauda na'am na hadisin wannan hadisin
eh to shine masalik ne na malamai wadanda suka gallabar da janibin hani suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce abinda na hana ku ku bar shi abinda na umarci ku yi gurgudan iko saboda ka hani ya fi karfi sai suka ce ba za ka yi sallah ba kawai ka zauna shi ne maslakin malaman malikiya Shafi'iyya da Hanabila kuma suka ce a'a wannan hanin ba ana nufin mutlaqin sallah bane ana nufin sallar da take bata da sababi bata da dalilin yi amma ta da dalilin yi hanin bai hada ta ita ba saboda haka sai suka ce wannan sallar tunda tana da dalilin yi sai a yi ta wannan shine maslakin Hanabila da Shafi'iyya a khilaful aula shine akan bari din akan kaqin tahiyatul masjid din a makruh ne wannan makruh ne su yanzu muna kokarin ma mu binciko ne su sa da khilaful aula ko ba su da shi su Hanabila da sauran na'am na'am Mahmud
wannan bayani da wurin kana na juma'a
ba zai zama to khilafu haka ne an yi umarni da shi kamar yadda ya zo a hadisin Aisha faqila lahum law ightasaltu saboda haka barin sa zai zama to khilafu aula alaikum salam na'am
wannan sharidin zai yi nufin cewa kina a shari'a hannu ya fi umarni kai
wannan ka'idar malikiya ce suka dauke ta akan wannan cewa hani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade barin hani da istida'a ba cewa imana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu to sai suka ce hani yafi karfi tunda shi cewa akai ku bashi a kowane hali amma umarni sai aka ce gurgudan ku yi gurgudan iko yadda za ku iya saboda haka suka ce hani yafi taukidi yafi karfi bisa umarni alaikum salam masallaci daga inda za ka yi addu'a shiga ko na'am yanzu kamar wannan masallaci na Al-Furqan daga ina kake fara addu'a shiga daga waccan kofar da ake shiga da motoci ko kuɗin zaka shiga cikin masallacin daga can kake farawa a abinda yasa ba zaka fara daga can ba malam Marwan saboda nan rihab haraba ce farkon wanda ya fara yi ma masallatai irin wannan Umar ne saboda baya son mutane su rinka hira a cikin masallaci sai mutum za su yi maganganun su na duniya su fita kaje an kan cewa waje baya daukan hukuncin masallaci so raka ne itikafi idan yazo ya rinka zaman sa anan yake shiga cikin masallaci bai itikafi ba dan bai zo na a cikin masallaci ba ba zai fito nan ba sai dan larura kamar zai je ban daki ko zai ci abinci na'am
ayyara
da jama'a kuma sai ba ni dai ita ce fahimta ta kuma haka nake fatuwa da shi kuma haka nake yi indai nazo masallaci a cikin haraba ba cikin masallaci ba ana hudu ba zama nake ba na tahiyatul masjid saboda nan ba masallaci bane Naam? Naam?
Abinda na fahimta ce sun ba da fatawa inda ji sahu ya kai kaman kana cikin masallaci.
Ah, kana cikin sahu, kana cikin sallah amma ba kana cikin masallaci. Eh kana da kana samun hukuncin jama'a. Amma wajen baya daukan hukuncin masallaci. Baya daukan hukuncin ya zama masallaci. Don haka ne masallaci ba shi da iyaka.
Gaskiya.
Inda sauran ya kai.
Sai a dauka masallaci.
Har abin nan filin su kuwa ma masallaci ne. Wajen magana indai kana jin magana, indai kana jin hutuba za ka dauki wannan hukuncin ne. Na lagau ba. Amma in baka ji an yi ruksa kan cewa mutum babu laifi idan magana ta zama to khafifa kamar yadda dai a cikin masail na Imam Ahmad ya faɗa amma in kana ji to ko da baka zauna ba kana tuhowa za ka lizumta ma kanka kawai ci ko da tuhowa kake haka dai a cikin masail na Imam Ahmad haka ya faɗa amma ban ga maganganun Malik ba a cikin mudawwana amma dai na masail din Imam Ahmad haka ya ce
game da wankan juma'a
na'am
alai idan mutum ya wankan juma'a ana buƙatar jaddada alwala
idan to ahsantu wannan tambayar tana da muhimmanci shin wankan juma'a wankan nazafa ne ko wankan ibada ne amma Aisha cewa ta yi mutane suna ayyuka sun suke ma kansu ayyuka saboda haka in suka zo masallaci sai masallaci ya rinka ƙari sai aka ce musu me yasa ba za ku rinka wanka ba wannan bai nuna kan cewa na tsafta ba ne to in na tsafta ne kaga kenan in mutum ya yi sai ya yi alwala in ya ce wannan shine hikima bi ma'ana wato da mutum kawai zai yi wankansa da sabulu yadda ya saba yi na tsaftar jikinsa an dera a ranar juma'a ne ya yi wannan sunna ko bai niyyar cewar wankan juma'a ba ne tunda wanka ne ibada ce maqulul ma'ana Biran yi muku fatawa akan wannan ba gaskiya dan amma dan iskal ne yazo ina so na ga abinda Al-Qarafi ya faɗa dan Qarafi yana da wayannan furo din musamman a cikin zakhira ku taimaka ku duba cikin zakhira akan wannan ga abinda Al-Qarafi ya faɗa kuma akwai ka'ida da Al-Qarafi ya kawo ka'ida ta wato ibadar da ka'idar niyya da wata ibada take shiga cikin wata ibada da niyya da kuma wata ai ka'idar da zaka iya hada ibada sama da daya da niyya daya da wanda ba zaka iya hada su da niyya daya ba a cikin al-furuq to a ciki na san dai ya kawo batun wankan juma'a da wankan janaba duk da yake ba wannan shine fara'i
masu ba da ya kan ce yana ganin wankan juma'a in ma ya zo wanka ne na ibada to sunna ne kuma ba za ka yi sallan farilla da ibada da take ta
sunna ok ba za ka yi sallar ibada ba sallar farilla ba da abinda yake sunna eto shine ai to kaga wannan din ai dai yana daga cikin wannan wanda zaka ce kenan ba wanka ne na ibada ba, ko kuma ko da wanka ne na ibada, akwai waɗansu da suke da wannan tafsir din gaskiya hatta wajen alwala. Zasu ce kamar idan mutum yayi alwala dan yayi karatun Qur'ani ba zai iya sallar farilla da wannan alwalar ba. Eh, ba alwalar da ba ta kai, alwalar da ba ta kaiwa ai ba ta ba a halalla. Ba a ibada da ita. Kalle mun fara kenan. Ita wannan ba a ibada da ita. Amma wannan alwala da take ba wajiba ba. Shin ya halatta ka aikata abinda yake wajibi, abinda aka shardanta sarki wajibi da ita? Shine kamar kai alwala dan kai karatun Qur'ani. Ko kai alwala dan kai sallar janaza? A'a. Banda ita. Banda ita zan ga maka abin da yasa banda ita. Kai alwala dan kai karatun Qur'ani. Ko kuma kai alwala dan zaka shiga cikin mota, ko da mutuwa za ta zo ka mutu da alwalarka. Shiga da alwalarka. Ko kuma kai alwala dan jin sanyi, dan ka ji sanyin jikinka. To zaka iya yin ibada da ita? To gaskiya nasu malikiya sa da wannan tafsil din kan cewa alwalar da kai in ba wajiba ba, in ba wajiba ba ce ba za ka aikata abinda aka shardanta alwala wajiba da shi ba, to haka ba za ka yi sallar farilla ba, ba za ka yi sallar farilla da ita ba. To amma in kai alwala, amma kamar kai alwala dan kai sallar jana'iza, kai alwala dan kai sallar jana'iza, wannan alwalar wajiba ce ko ba wajiba ba ce? Wajiba ce, saboda duk da sallar jana'iza ba wajiba ba ce, amma yin alwala domin ta wajibi ne, saboda ba a sallah sai da alwala. Haka dalika alwalar da kai dan kai nafila, alwalar da kai dan kai nafila wajiba ce wannan alwalar, duk da yake nafila ba wajiba ba ce, amma yin alwalar wajiba ce, saboda haka wannan alwalar zaka iya yin sallar farilla tare da ita. Amma kamar wanka wanda yake na juma'a, in aka ce wanka ne na sunna, in aka ce wanka ne na sunna, zaka iya sallar juma'a tare da shi ba, idan kayi shi da cewar kayi shi ne dan falalar wannan sallar juma'a din, saboda haka koda an tsarkake jiki da shi, amma bai zamanto wanda zaka halatta ma kanka yin sallah tare da shi ba, illa alal qaul da kan cewar wanka ne na ibada, wanka ne na tsarki, ba kai wanka ne na nazafa ba.
To kuma idan kai wannan kiyaya, idan kai alwala kan ba, kaga ai daman da kake wankan kai alwala, to ka tau a zalimi kai, kaga ai wankan daman kai daga baya ka hada gaba,
eh, wannan ya zama to wankan tsarki. Ai muna magana akan idan mutum yace kawai zai wankan juma'a, wankan da ya saba yi da soso da sabulun sa, wanka ya tsarkake, in kaga in aka ce wankan juma'a dan nazafa ne, wannan yayi wannan sunna, kaba kuma ai kaga ba zai je sallar juma'a da wannan wankan ba. Alaikum salam.
Dan kuma daga sabai kuma ya haka din ba. Eh, sabulin sannan yazo.
Sannan yazo yayi. Na wancan ba? Eh, ga shine. Shine yafi, ko kuma yayin da zaka yi na sabulin. Kai niyyar kan cewar da wankan sabulin ne da wankan tsarki, da tsarkake jikinka. Na'am.
Wankan juma'a.
Wanka bai kare ba in mutum ya ci abinci, sai dai idan mutum ya yi abin da zai sanya shi dauda, kamar mutum ya yi wanka da safe sannan ya tafi kasuwa, lokacin juma'a ya yi sai kawai ya wuce masallaci cewa ai ya yi wankan juma'a tun safe, to wannan wankan ya kare. Shi yasa ne ake cewa musamman wajen mali yake cewa sharadinsa ya zamanto an sadar da shi da tafiya, kana yin wankan ka tafi. To in baka sadar da shi ba, idan kai abu wanda yake ba zai sanya daudar jiki ba, to za ka iya tafiya da shi. Na'am. Alaikum salam. Fijiyana karsa shi. Eh, in dai alwalar bacci, alwalar ya kwanta da tsarkin sa ba zai iya yi, tunda alwala ce. Abin nan tahara ce. Taban banda alwalar da mutum yayi saboda ba zai iya wankan janaba ba, ya alwala ya kwanta. Ita wannan alwalar ba a wanda malamin kici ba ta karewa. Kalle mun fara. Na'am. Alaikum salam.
Alkatun na bayan.
Eh.
Wannan illa da tana
zuwa shi bayan shigar sa.
Eh.
Shi ko cece illa kuma da tamusin mutum ya sha abu da yake ya sa shi ma yin zikir lafiya.
Ai misali na kawo na cike cewa yanzu da kamar a ce za a ce ga wani abu yana sa maye amma kuma halal ne, kaga sai ta zama to kan cewa wannan illar ba ita zama ta ce illar hana maye ba, takdir ne wannan ne ba wai akwai ba babu. Na'am.
Wallahi an wannan da ba ta kani ba yana da wannan hadisin da yake magana umma wanda yake cewa ayu kuda alina
kai wa huwa junub ba shine ita ce ita ce dan yanzu wannan mutum yayi wannan alwalar duk irin abin da yayi in dai ba wata janaba ce ya sake yi ba ba abin da yake warware ta eh to ina ganin da mun so mu kara da wannan wa maminal bara'atil asliya inna ta amma ba zai yi ba saboda haka lokaci ya kusa ko ko ka amma iya daukan baiti daya a musamman mata da alaka da hiya wa hiya wal jawazu qad taradafa fi mutlaqil ibni ladaman salafa za mu tsaya anan sai a me ra'ayinku idan Allah ya sa sati mai zuwa ina da iko mu yi darasin mu ran asabar da ran lahadi baki daya na aikacin of za ku iya ko don Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi ran asabar da ran lahadi sai mu hadith usul da fiqh insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا مالك إسحاق كنت أنظم بك وأنا بحمدك.